إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 26 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2020 daga wannan aji namu na fasl al-sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiya dake nan Zaria a Nigeria inda muke karatu al-tafai mabambanta yau insha Allah zamu karatu daga littafin ulumul qur'anul karim na doktor Nuruddin Aitir rahmatullahi alayhi zamu tashi daga shafi na 48 inda mala yake cewa rabi'an abu na hudu daga cikin fawaid din asbabun nuzul abu na hudu daga cikin fa'idojin ilimin asbabun nuzul malan yace shine kashfu asraril balagha fil qur'anul karim lima yufiduhu ilmu asbabin nuzuli min tala'umi a uslubil qur'ani ma'a muqtada halis sami'ina wal 'alimina ila yawmiddin wa qad hafalat masadirut tafsir al balaghi bi hadha al lawn ce daga cikin fa'idojin akwai kasancewar ilmin usulul ilmin asbabun nuzul yana taimakawa wajen kashfu asraril balaga wajen iya gano sirrori na kyakkyawan tsarin zance fil qur'anul karim irin kyakkyawan zubin magana wanda Allah subhanahu wataala ya kimsa a cikin alqur'ani to ana iya gano haka ta hanyar kokarin gane alakar ayoyi da dalilan da suka sa aka saukar da su lima yufiduhu ilmu asbabin nuzuli min tala'umi a uslubil qur'ani ma'a muqtada halis sami'i saboda yadda za iya fahimtan irin yadda shi sababun nuzul yake taimakawa wajen gane daidaituwar alaka tsakanin salon alqur'ani wajen maganarsa da kuma abin da ya faru da mutanen da suke sauraron alqur'anin da wanda suke aiki wanda suka san shi wa kad hafalat masadirut tafsir albalaghi bi hadha al-lawn da tafai wanda suka bada kulawa kwarai wajen tafsirin balaga alqur'ani don masu tafsiri kowa da irin wujihansa zaga wani yafi damuwa da fiqhu kaman al-Qurtubi kenan wani yafi damuwa da kokarin gwada ayoyi da junan su su fasara junan su kaman Ibn Kathir yana kawo ayoyi da hadisi don su fasara al-Qur'ani kaman Ash-Shanqiti a wannan zamanin wani kuma yafi damuwa da balaga irin su wannan Ibn Ashur irin su Zamakhshari da makamantansu suna damuwa da fasahar da ke cikin zubin zancen to malaman da suka damu da wannan a tafsirin su zaka suna daukan wannan abu da muhimmanci kwarai sannan akwai masadir wadanda suke dama aikin su kenan mun yi ishara akan littafin asbabun nuzul na al-wahidi akwai kuma littafin al-imamu suuti shine lubabun nuqul fi asbabin nuzul shi ma yana da yana muhimmantar da bayani akan abubuwan da suke faruwa da yadda suka yi tasiri wajen saukar da al-qur'anin kuma yadda suka kayyafantar da abin da za a fada in ka dauki al-misali kissa ta tahwilul qibla da aka bada labari a cikin bakara tun daga fadan Allah wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi hazuwa fadin Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum to kaga ita ce asalin qadiyar da aka faro magana akai lokacin da aka tsara al-qibla wasu sahabbai suka ji tsoranto waɗanda suka rasu kafin wannan canjin fa da aka zo mai kankai a faɗi wannan magana a ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum sai da aka wasu muqaddimat sannan aka koro zance da ya shafi wannan waqi'a wanda dina na a cikin suratul baqara haka in ka dauki kamar misalin abin da yago a cikin Bukhari da Muslim game da cewa dalilin saukar fadin Allah wa minhum man yulmizuka man yulmizuka fi sadaq fi sadaqati daga cikin sakon da yake maka zunde a cikin al'amarin sadaka fa in utu minha radu in an ba su suna so sun yadda da abin da yake in ba ba su ba an samu matsala al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri cewa wannan aya ta sauka ne akan zulkhuwaisira kakan yan qalaqatu din nan kakan yan khawarija wanda yazo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dai dinga adalci in ana rabawa annabi ya ce mishi wai hak man ya'dil idza lam a'd wa zai adalci in ba ni ba to zaka ga ayat ta sauka da irin salan nuni zuwa ga dacin waccan magana to haka zaka ga duk in kabi asbabun nuzuli akwai dirasat da yawa da malamai suka yi akan irin waɗannan wato mujanasa da didituwa tsakanin abin da ya sauka da kuma irin salan abin da ya faru in maganar mai zafi ce to zaka ji salan ayar shi ma zai dauka idan maganar mai taushi ce zaka ji salan ayar zai dauki haka idan mu'mine ne ana so a lallashe su sai ka ji Allah ya zo da lafazi na lallashi haka shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallin irin fadin Allah subhanahu wataala lima taquluna ma la taf'alu ko kuma irin lima tuharrimu ma ahallallahu laka da ire-iren su malam ya ci gaba da cewa wala waqad qala al-imamu sorry yace kaifa na'rifu asbabun nuzul to ta ina zamu zaqulu aina ake samu a gane abu kaza da ya faru shine dalilin saukar aya kaza ta yaya ake gano wannan yace lamma kana sababun nuzuli amran waqi'an yayin da zama asbabun nuzul wani abu ne da ya faru a aikace nazalatil ayatu bi sha'nihi bayan faruwarsa kuma Allah ya saukar da aya dan ta bayani akan wannan abu kana min al badahiyyi Allah ya dukhula al ilmu bi hadhihi al asbab fi da'irati al ra'yi wal ijtihad da haka abu ne da yake ya zama abu sananne badahi abu wanda ba wanda yake musin shi cewa ra'ayi da a ganina ni mai magana malami ijtihadi na ko tunanina ba zai shiga ba wato mutum ba zai yin wani tunani ya ce ni ina ganin aya kaza dalilin saukarta ya kamata ya zama kaza bane ba wanda yake da yancin yin wannan wato kamar zai ganin wata mas'ala ya ce ni ina ganin wannan mas'ala ya kamata a ce hukuncin ta kaza ne halalci ko haramci ko makamanci haka ba shine ijtihadi ba to amma wajen asbabun nuzul ba wanda yake da yancin ya kirkiri wani tunani ya ce tunanin nan nashi a ganin shi shi ya dace a ce shi ne dalilin sauka aya kaza wannan ba zai yi ba saboda waƙi ne sai in abin ya faru ayar ta sauka kuma an san alaƙarta da wannan abu da ya faru sannan ake karɓar wannan zancen ina fata muna ganewa malam ya ci gaba da cewa ya za ƙala al-imamu al-wahidi fi dibajati kitabihi asbabin nuzul da ka al-imamu al-wahidi a cikin muqaddima shine dibaja muqaddima mai fadi da yawa littafin shi na asbabun nuzul yake cewa yace wala yahillu al-qaul fi asbabi nuzulil kitabi illa bir riwayati was-sama' baya halasta mutun ya fadi wata magana game da asbabun nuzul sai in yana da riwaya yana da isnadi was-sama' kuma sai abinda aka jiyo daga waɗanda suka rayu suka ga abu mimman shahadut tanzila aji daga bakin waɗanda suka sheda suka yi witnessin sauka alqur'ani sune sahabbai kenan wa waqafu alal asbabi wanda kuma suka san sababin abinda yasa aka saukar da aya kaza saboda kaza ne wa bahthu an ilmiha wajaddu fitilabi wanda suka yi bincike suka nemi ilimin suka kokarin su san abin da yake ciki wa min ha huna nafqahu tashaddud as-salaf fil ba'thi an asbabin nuzul daga nan zamu gane yadda aka yi malaman farko suke da tsananin bincike da tsanantawa wajen tantance binciken su game da asbabun nuzul na ayatul qur'ani ayoyin alqur'ani hatta qala al-imam muhammad ibn sirina har ibn sirin rahimahullah yake cewa sa'altu abidata an ayatin min alqur'ani na tambayi abida ibn amr bin salmani kenan abidatu ibn amr bin salmani al-kufi babban malami wanda muhadrami ne ya musulunta tun annabi yana rayi sallallahu alaihi wasallama ya dade a duniya rasuwarsa shekara ta 73 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin abin nan ruwat wanda suke da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita to malami ne cikin tabi'ai sai wannan malami ya tambaye shi yake cewa na tambaye shi game da wata aya cikin ayoyin da ainihin wato aka sauko wata aya daga cikin ayoyi akan asbabun nuzul dinta sai yake ce mini ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa qul sadadan ka faɗi magana miƙaƙƙiya wacce kake da hujja a cikin ta karkai sha ci faɗi zahaba alladhina ya'lamuna fima anzala Allah min alquran waɗanda suka san aya kaza an saukar da ita ne saboda kaza to waɗannan sun kare sahabbai sun kare kai ka ji tsoron Allah ka tsaya iya abinda suka faɗa karka ƙara karka rage walamma walima anna asbaban nuzuli ghayru khadi'atin lilijtihadi adkhalaha ulama alhadith min as-sahabi alladhi ayna at-tanzil wa asaruhu fi ma lahu hukm al-marfu' to kasancewar kamar yadda muka ji babu mahalli na ijtihadi a cikin mas'ala asbabun nuzul da haka malaman hadisi suka shigar da asbabun nuzul a cikin abinda ake bashi marfu'an hukman in mun tuna a cikin mas'ala akwai bane ake cewa marfu' tasrihan wato wanda sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko annabi ya ga ana kaza ko annabi ya ga yayi kaza wannan shine marfu tasrihan ko kuma marfu hukuman wanda sahabi zai faɗi wata magana sai malamai su bincika su ga wannan magana duk da yake bai ce kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma bai yiwa su faɗi wannan sai da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabi ya bada labarin lahira ko alamun tashin alkiyama ko labarin al'ummar da suka gabata to haka kuma wajen asbabun nuzul din domin duk mun lura sahabban suna bada labarin sababin nuzul din ne ba tare sun ce annabi ya ce wannan abin ya sauka akan kaza bane a suna bada labarin abin da suka gani kaza ya faru sai aka saukar da kaza ba su cika danganta shi zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun ga wannan aya eh to ta sauka ne saboda wani ba ba za ka ga wannan a ciki ba mafi yawa to amma yana da hukuncin cewa magana ce marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanatu al-ibaratu fiha lafzus sahabi koda a cikin maganar zaka ga cewa wato lafazin sahabin ne ba lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka hadith ibn Abbas as-sabiqi fi jawabihi li Marwan kama hadithin da muka ji na sayyidina Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma a inda ya bayo Marwan amsa da muka ji sanda Marwan yake magana akan cewa in dai da gaske ne cewa kada in dai mutum ya farin ciki akan wani abu wanda bai aikata ba fadin Allah la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu yace to ai dukkan mu muna yin haka sai ibn Abbas ya bashi amsa yace a wannan aya ta sauka ne akan yahudawa kaga yanzu wannan amsa da ibn Abbas ya bayar ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayan nan ta sauka ba kamar yana fadan magana ne a kashin kansa amma za a bata hukuncin cewa magana ce marfu'iya fa innal lafza li ibn Abbas lafazin magana kamar da ake gani na ibn Abbas ne walakin lahu hukmul marfu' siriya da hukuncin marfu'i ai al mansub ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za a danganta shi zuwa ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa qad ittafaqa ulama al hadith ala atibari qawli as sahabi fi sababin nuzuli lahu hukmu al marfu' malama hadisi sun hada kan cewa magana da sahabi zai yi game da asbabun nuzul tana da hukuncin magana ce marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa akhraja al muhaddithuna asbabun nuzul fi kutubihim kal bukhari wa muslim wa ghairihima da haka zaka sun fitar da hadisai akan asbabun nuzuli a littafansu kamar da yake cikin bukhari da muslim da sauran littafai amma ma yarwihi tabi'una min asbabin nuzul fa huwa marfu'un aidan haka nan idan tabi'ai suka ce aya kaza ta sauka ne akan qadiyya kaza to wannan shi ma marfu'i ne lakinnahu mursal sai dai za a ce isnadin akwai gibi mursali ne li adami dhikri sahabi fihi saboda tabi'in bai faɗi wa ya gaya masa ba wayambai laki yambagil hadar wattayaqquz yace sai yana da buƙata ana akwai buƙatar mutum ya bi a hankali ya zama a fadake fala nakhlatu bi asbabi an nuzul ma laysa minha kar mu cakuda asbabun nuzul da abinda baya cikin asbabun nuzul faqad yaqau ala lisanihim qawluhum zaka ji sun ce nazarat hadhihi al-ayatu fi kaza, wannan aya ta sauka ne game da kaza, aw fir rajuli yaf'alu kaza, ko a ce wannan aya ta sauka ne game da mutumin da yake aikata kaza, wai kunul muradu, sai zama irin nan abinda suke nufi bayana bayana mawdu'il aya, ina so faɗin maka abinda aya take magana akai aw ma dallat alayhi min al-hukmi, ko yana so ya bayyana maka hukuncin da yake cikin aya, ka qauluhu ka qaulihi ta'ala, kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Imam al-Bukhari yaftada hadisi daga Huzaifa dan Yaman, Huzaifa yace nazalat fi nafaqa, ta sauka ne game da an-nafaqa, ciyarwa. Wannan ayar akwai kissa da ta faru wannan tana cikin Sahih Muslim da Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim duka sun fitar akan kissar Fathu Qustantiniyya, wanda wani mutum ya zabura ya fada cikin arna yayi ta sarensa suna saren shi aka kashe shi, sai mutane suna cewa alqabi yadaihi ila tahluka, ya jefa kanshi zuwa cikin halaka. To a lokacin sai Abu Ayyub al-Ansari ya musu tankiya yace ba haka bane wannan aya take nufi, wannan innama nazalat fina ma'ashar al-ansar, ta sauka ne akan mu ansaru. Ya ba su labari yace abinda ya faru sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina, sai muka daina duwar abu da muke zama shine kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine primary responsibility din mu, mu muke bashi kariya, mu dukiyar mu muka zuba ta gaba daya a harkar addini, ana nan da muka musulunci ya samu tagomashi yayi karfi, sai muka fara shawara cewa to alhamdulillahi yanzu muna ganin bari mu dinga janye tallafin da muke ba musulunci, mu kuma mu ci gaba da noman mu a gonakin mu na dabino, dama aiki suke nan. To wannan abin da suka yi kokarin bari su koma su ci gaba da rayuwar su ta duniya da suka saba, su bar taimakon addini, shine Allah ya musu tankiya cewa za su jefa kansu cikin halaka. Shine abin da Bukhari yake nufi da a riwaya da aka rubuta cewa nazalat fi nafaqa, ko mun gani ayat ta sauka ne game da hadarin daina ciyarwa don addini zai jefa ka cikin halaka. Allah sa mun gane abin da ayat take nufi. To shine sai Bukhari ya ruwaito daga Huzaifa yana cewa nazalat fi nafaqa, ta sauka ne game da ciyar da addini gaba, wanda ansar suka yi tunanin cewa alhamdulillah we have done enough, mun yi iya abin da za mu iya, ai musulunci yanzu ya samu karfi, ya samu tattalin arziki mai kyau, yana da karfin soja, yana da fada aji, to mu bari mu kuma kai mu ci gaba da harkokin mu da muka saba, wadanda kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina abin da aka san su da shikenan manoma ne na dabino. To wannan tunanin da suka yi saboda Allah yana kaunar su, sai Allah ya marmaza ya musu wahayi kada su fata, saboda mutanen Madina mutanen Allah ne, mutanen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim ya rawaito hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana, sai ga wani taron mutanen Madina ma za su wuce, sai da ya mike tsaye tukunna ya tsaya yace ya Allah kashe da ina kaunar mutanen nan. To kaga irin waɗannan Allah ba zai basu halaka ba, da wasu ne wanda Allah bai damu da su ba, sai basu je su ta shirman su har su lalace. To sai Allah ya mazai saukar da wannan aya yake ce musu kar ku jefa kanku cikin halaka, shi sa munasabar da aka fara ambaton infaq din kenan, wa anfiqu fi sabilillah, ai istamirru fil infaq fi sabilillah, ku ci gaba da ciyar da dukiyarku ya ku mutanen Madina da ya ku dukkanin musulmai don Allah, ku ci gaba da wannan aikin da kuke yi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku cikin halaka, kuna ji kuna gani halaka anan shine ko mutun ya shantake baya taimakon addinin Allah, to wannan ya jefa kanshi cikin halaka, haka kun ka dauki wannan to mafiyo mutane da cikin halaka suke kenan. Allah shi kyauta galibin mutane yanzu ana ma magana taimakon addini sai su kamar ba da su ake ba, masu kudi su ga ai da talakawa yake yi, saboda ai su ne suke addini da gaskiya, mu yan kasuwa ne, su kuma talakawa su daga gana ai da masu kudi yake, su suke da access, dan me mu da muke neman na abinci za a ce mu bayar. To su ko sahabbai kowa bayarwa yake, wanda yake da shi da yawa irin Abu Bakar, irin Umar, irin Abdurrahman dan Auf, su debo da yawa din su kawo, wanda yake da shi kadan sai je kawo wani rabin ma cikin hannun shi na dabino zai kawo, har yanzu bai wuce kamar dabino naira 50 ba yanzu abinda zai iya kawo kawai kenan, har munafikai su dinga su dinga musu iskili. Kaga su da masu kudin da talakawan kowa yana bayarwa iya abin da zai iya. Domin kowa zai bayar ne gwargwadon nisbiya ta arzikin sa. In kana da naira 100 ka kasa bada naira 10 ran da kake da 1000 ba za ka yi bada 100 ba. In ka kasa bada naira 100 a cikin 1000 ran da kake da 100 ba za ka yi bada 10,000 ba. Duka abin nan ɗaya ne, percentage ɗaya ne. To haka yadda ka ji mai miliyan 10 nan kana jawo shi cewa ya ki taimako, ya ki ko miliyan ko 100,000 ya bayar. Kai kuma kana da naira 50,000 ka ki bada naira 500 a cikinta. Duka laifinku iri ɗaya ne. Wato abin nan hanyar tunaninku na tsoron talauci iri ɗaya ne. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wa qala Imam Zarkashi وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم. يجي الإمام الزركشي أشكر تافنسا البرهان كنا ينأتي و أم فهن شوار أبدع العادة الصحابة وجم مجانا شوا لسورة تابعي إذن كجي أشي آية كذا تاسو كني أكن كذا تينا نبن ta sauka ne da wannan hukuncin ba wai shine sababin saukarta ba la anna hadha kana sababa fi nuzuli ba wai yana nufin fi nuzuli ba yana nufin wannan shine dalilin saukarta ba fa huwa min jinsil istidlali ala hukmi bil aya la min jinsin naqli lima waqa in kaji sun ce nazalat fi kaza suna magana akan hujja da ita ne ba magana akan me ya faru ta sauka ba ina fata mun gane wannan sai mallan ya ci gaba da cewa ko ba shi haka saboda magana akan ikhtilafin riwayat din la maqasid ash-shari'a la malam ahmad ar-raisuni shi kuma zamu je zuwa shafi na 88 a inda yake magana akan da yace wa mimma yaj'alu hadhihi al-masalih المشاري إليها في الآية ترتفع إلى مستوى أن تعد أصولا وضروريات كون المسلمين رجالا ونساء بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله متنا ينا مغانا أكن واتو قوائد العامة وكما الكليات الخمس ولن دعيكي جنا رايوا دع الديني أكن يتو دع تكين أبن رامو فهينتا تشيوا waɗannan masalih al-khamsa wanda aka yi ishara zuwa gare su waɗanda aka ambata anan suna ɗaukakuwa da gaskiya abin da ke nuna cewa suna ɗaukakuwa zuwa daga matakin kasancewar su tushe usul wa daruriyat da abubuwa na dolan dole wanda ba za a rayu babu su ba daga cikin dalili akan haka kaunul muslimina rijalan wa nisa'an bayu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasancewar musulmai maza da mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun mushi chaffa akan za su yi masa biyayya akan wannan abuwa bal inna bay'at ar-rijali ala madmun hadhihi al-aya qad waqa'a fil mahal makkiyya allati hiya mahalatul usus wal qawaid al-kubra hasali ma wannan mubayar maza sun yi ta tun ana makka ma tun a lokacin da ake gina tushen addini da kuma ka'idoji mafiya girma aka takaita akan su faqad rawal imam al-bukhari fi babi wufud al-ansari wa ghayrihi an ubada ibn samiti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ubada yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ta'alu bay'uni ala alla tushriku billahi shay'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب ذلك من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك وبعد يأتي النبي يأتي مستعال كزو ku miƙo hannunku bayu'uni ala kuma nu baya akan Allah tushriku billahi shay'an ba za ku yi shirki ma Allah akan komai ba shine abu na farko wala tasriku ba za ku dinga sata ba wala tazunu ba za ku dinga yin zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku dinga kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu bi buhtanin ba za ku dinga zuwa da ƙarya ba taftarunahu baina aydikum wa arjulukum wannan za ku zo ku dinga ainihin wato fadan shi gaba gare ku da gaba ga hannayenku da kuma kafafunku wannan an ce ya shafi mata ne amma me yasa aka ambata anan saboda shi ma namiji yana iya yin wato wani abu da zai shigar da dan da ba na aure ba zuwa cikin gidan shi ko makamanta haka amma asiri ya fi shafin mata saboda batun dan da ba dan mai gida ba su je su kawo shi gidan wala ta'asuni fi ma'rufin kar kuma ku saba mini wato akan abin da yake masani sananne faman wafa minkum wanda duk ya cika wannan alƙawarin da yayi daga cikin ku fa ajruhu ala Allah la dan wannan cika alƙawari da yayi na mubai'a to yana ga Allah faman asaba min zalika shay'an wanda kuma ya auka wa wani abu na barna daga cikin waɗannan barnatocin da aka bayyana fa uqiba fid dunya aka mishi horo aka mishi haddi a duniya fa huwa kaffaratu lahu to wannan zunubin shi ya kankare an kankare mai wannan zunubin waman asaba min zalika shay'an wanda kuma yaje wani abu kaman sata din ko zina ko makamantan su thumma satarahu Allah Allah ya rufa mai asiri ba a kama shi ba fa huwa ila Allah to al'amarin shi yana ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so ya yafe mishi wa in sha'a aqabahu Allah ya so ya kama shi da laifin alahira wannan hadisin idan muka lura abu na farko da ya kamata mu lura shine an ambaci abubuwan da aka hana yi kar ayi shirka kar ayi sata kar ayi zina kar a kashe ba ambaci umarni ba sai aka ambaci hani shine malamai suke cewa wannan yana nuni zuwa ga ka'idata cewa at-takhalli anil raza'il qabla at-tahalli bil fada'il sai an fara kore barna da cututtuka rawa marasa kyau sannan za a zo a dauki abu masu kyau kamar yadda sai an yi wanka an fita da datti sannan ake saka turare yayi ko sannan ake yin gayu sannan abu na biyu ka'ida da ya ambata anan shine shin yanzu wannan yana nuni zuwa ga cewa haddi idan mutum ya taba wani laifi wanda ya taba haddi kaman kazafi ko sata ko ƙari'a ko zina ko makamantansu aka mishi haddi da ake yi shari'a ta ce ai mishi to ya zama kaffara gare shi duk da yake akwai hadisi wanda akwai maganganu akan shi Abdurraq As-Sana'ani ya rawaito shi da Imam Ahmad ibn Hanbal kuma Ibn Hajar ma ya inganta shi fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya Abu Huraira da yace Annabi ya ce la adrilu hududa kaffaratun li ahliha am la ni ban sani ba shin su haddoji kaffara ne ga masu laifuffukan ko kuwa a'a wannan sai aka ce in ya tabbata bisa tunda akwai matsala game da isnadin in ya tabbata to wannan ya faɗe shi ne kafin Allah ya sanashe shi daga baya cewa kaffara ne domin gashi nan ya faɗi game da su ghalibiyya cewa sun yi tuba da ma'iz wanda za a raba mutanen Madina to sannan kuma akwai hadisi ya ila yau wanda yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Tabarani ya fitar da shi ta hanyar Khuzaima ibn Thabit da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asaba dhanban fa uqiba fid dunya fallahu akramu min an yuthniya al-uqubata ala abdihi fil akhirah wanda yi wani laifi aka mishi uqubar sa a duniya aka mishi hukuncin da Allah yace ayi masa a duniya to Allah karamcin Allah ya fi gaban Allah yace in an je lahira a sake an yuthniya a maimaita wannan uqubar Allah ya fi gaban nan amma wanda ba mishi ba to wannan al'amarin shi yana wurin Allah Allah ubangiji ya kyauta Ibn Azir a cikin Fathul Bari ya tattauna game da wannan matsala tattaunawa mai tsayi wanda kashe karkata zuwa ga cewa lallai su hudud din suna zama kafara ga waɗanda suka taba wani haddi daga cikin haddojin Allah shi ma la ya kawo mana wannan hadisi anan ne dan bayani zuwa ga cewa waɗannan abubuwan tun a Makka ma ashe an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya akan su shine sai ubada yake cewa fa bay'anahu ala zalika sai muka wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan wannan kuma ma yu'akkidu al-ahamiyata al-baligha li hadhihi al-masalih al-khams al-kulliyah anna ash-shari'ata qad rattabat ashadd al-uqubati ala intihakiha daga cikin abin da ke nuni zuwa ga muhimmancin waɗannan ka'idoji shine shari'a musulunci ta tsara wato horo mai tsanani capital punishment ga duk wanda yake ta mutuncin waɗannan alfarma wanda duk yayin shirka ba a kashe shi wanda duk yayin zina ya taba aure shi ma kisa ne wanda ya sha giya ga hukuncinsa wanda ya kazafi ga hukuncinsa wanda ya taba duke wata hanyar sata ga duk waɗannan abubuwan zaka ga akwai wato dokoki masu tsanani da suke aka tana da a shar'ance dan su magance yiwuwar wani ya taba waɗannan alfarma وهي العقوبات المسمات بالحدود سنة كتما الحدود وهي حد الردة حد من يبر المسلمين وحد السرقة حد البراو وحد الزنا حد المزنة وحد السكر لكما حد واتو معي ثم القصاص في القتل لكما راموا إذا أني كسا بسا كسكري كو بسا غنغنشي kaga babu wani daga cikin waɗannan kaidojin da aka bar shi kai a ce to shikenan mutun ya taba an bar shi da Allah a'a Allah da ya tanaji wannan dokoki ce ayi hukunci a duniya wa min al-ayatil jami'a kadhalika li hadhihi ad-daruriyati wa saya suratul an'am daga cikin ayoyin da suke sun tattara waɗannan maganganu a dunkule akwai wasiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin suratul an'am wanda aka sanin su da suna wasaya Allah fi suratul an'am wasiyin da Allah ya saka da al'amfadin Allah kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulun nafsa allati wa taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولن أعيه بلا أكو أجري ولن كمين ابن عباس يكي فلا يكي تشوى هي المهكمات ولن نسوني المهكمات da aka ce Allah ya saukar da Qur'ani minhu ayatu bayyinat hunna umul kitab wadannan sune ake magana al-muhkamat haka kuma Imam Shafi yake cewa idan kana so kaga wato wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasiyar Allah allati alaiha khatamu rasulillah ko allati alaiha khatama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bar duniya akan ta ko da annabi ya sanya mata tambayi cewa wannan shine abin da Allah ya yi koshi to a dunkula waɗannan ayoyin sa dake da wannan bayani fadin Allah kul Allah ya ce ku zo ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku kace ya kai manzo Allah kace mutane ku zo in karanta muku wato in ba ku labarin abin da Allah ya aiko ya ce a gaya mu ma anan bi mana قل تعالوا اتلوا الذي بمحل نصب كده الذي حرم ربكم عليكم ابدا الله يا حرمتا مكو ابدا الله يا حرمتا فرقو الله تشركوا به شيئا كركو سكي كوي شركا شيني ابو نا فرقو وبالوالدين احسانا سي كوما كيوتا ما ايي وني تجي وصيه تا فرقو كده ولا تقتلوا اولادكم من املاك كركو كشي ايانكو min imlaki saboda kuna cikin talauci za ku haife su cikin talauci nahnu narzuku kum wa iyahu mu muke azurta ku kudu cikin talaucin da kuma su da su zo a nan gaba wannan kamar da aka sani al'adar larabawa a jahiliya suna yin haka malamai suna cewa kamar da ibn kasir ya faɗa nan an ce min imlakin sai aka fara gabatar da talauci danganta shi zuwa ga su iyaye can kuma da aka ce wala taqtulu awladakum khashyata imlakin sai aka ce nahnu narzuquhum domin a can khashyata imlak tsoran nan gaba talauci zai hana a kula da su ma'ana mutun yana da wadata amma yana tsoran ya fi yaya da yawa ba zai biya musu kudin makaranta ba to wannan khashyata imlakin kenan amma ko kuma wanda shi dama can talaka ne bai da komai yana tsoron in ya haife su ma tun yanzu ba zai iya musu komai ba to min imlaqin kenan ko mun gane in min imlaqin wato yana cikin talaucin iya wuya khashiya kuma tsoron ka talauce biyo baya ko kuma kada wadata shi ta kasa kovarin bukatun yaro to dan haka a wanda yake talaucin na yanzu yanzu ne sai aka fara abatan dalilin iyayen wanda suke cikin talaucin na hannun arzukukum a wanda talaucin na can nesa ne zai riski yaran sai aka fara ambatan damirin yaran na hannun arzuku hum ko mun gane haka ibnu kasirin yace yace ma zahara min haqqi wa batala wa la taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai inda haki wancan gurin malamai suna hujja da shi akan haramcin hatta azul duk da yake magana mafi zama tsaki shine cewa azalu makruhi kamar yadda zaka gani a cikin kodanin kusa adabu zafaf na albani ya tattauna akai tsayi sosai to kar a kashe wani sai da haƙi haƙin shine kamar raddadin kamar asaybu zani kamar almufariqu fi dinihi ko kuma makamantan su ko in za a mai kisasi ya kashe wani hiya yace illa bil haqqi zalikum wasaqum bihi wannan shine abinda Allah ya ja kunnan ku akai la'allakum ta'qiluna tayukai hankali wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya wanda aka ba ku ajiya ku je kuna dibanta kuna alfataka da ita kuna fataka da ita illa billati hiya ahsan sai inda abin da yake mai kyau ne wato shine kiyaye asalin dukiyar da kuma investing dinta al-istismar wa hifzul asl amma karka ce bari ka siye kamar da abin dukiyar ka mushi wayo ka siye abin da aka ban mushi ko kuma ka karanta ka ara kafin ya girma ko kuma kama kashe gaba da duk malamai suna cewa waɗannan duka yana daga cikin zalincin da zaka yi wa maraya abin mun shiga do kace to bari ka siye ka bashi kuɗin abin mun shi abin nan dukiya kace bari ka ara kai wata hidima ko kuma bari ka yi mishi baraka ci moriya kaman abun hawa ne misali ko gona ko gida kawai baraka zauna a ciki kawai haka nan majjana gabanza duniya daga cikin wayo da masu rike da dukiyar marayu suke kuma Allah yana ganin su hatta ya bulga ashiddu har sai in ya girma ya kai tsananin wayan shi ashiddu albadani wa ashiddu alaqli ya zama hankalinsa da jikin shi ya kai ya iya kula da duke shi kuma da Allah ya bayyana a wajen da yake cewa wabtul yatama hatta idza balagun nikaha kaga jiki kenan jikin shi ya kai na baligi fa in anastum minhum rushidat wa qulwa kenan sai ya hada biyu wannan iya zama jikin shi ya girma bai kai abin gaba bai kai kuma bai kai abin nan ba bai kai a ce yayi hankalin da za a bashi duke shi ba wani kuma na iya zama qulwa shi ta girma amma kuma jikin shi bai to sai an hada biyu hatta ya balagun nikaha fa in anastum minhum rushda sai a basu duke su fadu bo ilayhim amwalam Allah ya ci gaba da cewa wa aful kayla wal mizana bil qisti ku dinga cika ma'auni da sikeli bisa adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma daura wata rai sai abin da za ta iya duk wannan abin da aka fada rayuka za su yi sai Allah ya daura musu wa idza qultum fa'dilu duk zan da ku magana ku fada adalci walau kana dha qurba ko da magana ta shafi makusanci ne wa bi ahdillahi aw kuma ku dauki alƙawari don Allah ku cika alƙawarin ku dauka akan wani yarjejeniya ko zumunta ko alƙawarin zaman lafiya ko alƙawari akan aure ko kasuwanci ko menene wa bi ahdillahi aw zalikum wasaqum bihi da Allah ku tazakkaru wannan shine abin da Allah ya jamu kunne akai hala ku dinga tunawa wa anna hadha sirati mustaqima kuma Allah yana jan kunnan ku akan cewa wannan shine tafarki na madaidaici guda daya fattabi'uhu kuma tafarkin wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi kananan hanyoyi wanda za su rarraba muku hankali su cire ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah ya muku wasiya dan ku tsoron Allah sai ma da yake cewa faqad jaa labdud hibzud din fi awwali hadhihi wasaya kaga a farko abin da aka fara ambata shine kiyaye addini inda Allah ya ce alla tushriku thumma bi sigatin ukhra fi akhirha sannan aka sake maimaita kiyaye addini a ƙarshe da yace wa bi'adillahi awfu zalikum wasaqum bihi da Allah kun tazakkaru wa anna hadha sirati mustaqima shi ma yana magana kan tsaye da addini ne shine farko shine ƙarshe kenan dan ka gane ya fi komai muhimmanci sai kuma waja'a hibdun nafsi fi qawli sannan Allah ya ambaci kiyaye rai da yace wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku in yanzu ƴaƴanku da suke kaman mallakin ku an hana ku kashe su ban babu aula kar ku kashe wasu in ya zama ƴaƴanku wanda suke ƴan jirajirai domin wannan ana kashe jinjiri ne da zaran an haife shi maza sorry mata musamman wasu ma suna kashe maza din to kaga min babu aula kuma kar a kashe wanda yake ba danka ba ko kuma da girman sa waja'a hibdun nasli sai kuma kiyaye abin nan annasi wato dangantaka qauluhu ta'ala Allah da yake cewa wala taqrabu al-fawahisha kar ku kusanci al-fawahish ma zahara min hawa ma batan dide yake al-fahisha kamar zai bayyana ana saurin itlaqin ta akan zina amma nan al-fawahish ma zahara min hawa ma batan yana nufin ko dai ya zama ma batana shine al-fashi da ke cikin zuciya mummunar aqida mummunar tunani da tawili wa ma zahara kuma wanda akai aikaci ko kuma ya zama ma zahara wanda mutum barnar shi ta kai yana ya idan mutane ma batsana da kuma wanda yake kuyayi dukkanin su din an hana wa aktsar ma yarabi faisha az-zina mafi yawan lokaci an fi amfani da alfasha alfasha da nuna zina wa huwa mudadul li hibdin nasl zina tana kishiyantan kiyaye dangantaka fa tahrimuhu laka haramta zina hibdul lin nasl wujudan wa ri'ayatan kiyaye dangantaka ne wajen samar da dangantaka din mai inganci da kuma yin kiwanta waja'a labdul aqli misharan ilayhi fi qawli ta'ala shi kuma kiyaye hankali an yi ishara zuwa gare shi cikin fadin Allah da yake cewa la'allakum ta'qilun a ƙarshen aya wa huwa ala kulli halin mutadammirun fi hibdin nafsi kama taqaddama yadda yake shi hankali kamar yadda muka ji a baya kiyaye shi na cikin kiyaye rai waja'a hibdul mali fi qawli ta'ala sannan kuma kiyaye dukiya yago a cikin fadin Allah da yace wala satarbu mali yati bi illa billati hi asan atayabluga shidda wa ufil kayla wal mizana bil qist kiyaye dukiyar malaya ko kuma kiyayewa wajen qaw da skeli diyana alaka da kiyaye dukiya kama waqa tansisul jami'u ala hadhihi daruriyat fi mawadhi'a ukhra min alquran almakki kama fi suratul isra ibtida' min qawli ta'ala hakanan kuma ya sake zuwa a cikin alqur'ani tun ma wanda aka saukar a makka an yi bayani akan wannan mas'ala kamar fadin Allah wa qadara rabbuka allah ta'budu illa iyya bil walidaini ihsana zuwa kullu ulaika kana anhu mas'ula tun daga ayata 23 har zuwa 36 wadannan bayanai daga cikin suratu al-isra su ma suna nuni zuwa ga kiyaye wadannan dokoki wa kama jaa wa kama fi khawatim suratul furqan min qawli ta'ala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna ila qawli fa sawfa yakunu lizama shima daga ayati 63 har zuwa ta 77 kuma zaka ga duka bayanai ne akan kiyaye wadannan ainihin wato dokoki da ka'idoji ina ganin bari mu tsaya anan da yace kama jaa tansisso da mun lokaci ya kure mun sai mun kara dan sharhin su kadan haka insha Allah نعم سي اصول الفقه على منهج اهل الحديث لمالم زكريا ابن غلام قادر الباكستاني عندي يكي تشوا القاعده الثانيه قاعده تبيو كما ده الاجماع كما ده مسائل الاجماع الاجماع لا بد ان يكون له مستند من الكتاب او السنه duwani ijma'i da za a yi haduwar malamai akan wani hukunci wajibi ne zama wannan haduwa tana da wata madogara da suka dogara da ita daga cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala shaykhul islam kama fi majmu'il fatawa ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa cikin juz'i na 19 yake cewa fala yujadu qattu mas'alatun mujma'un 'alayha illa wa fiha bayanun min ar-rusul min ar-rasul babu wata mas'ala da za a ce an yi ijma'i a kanta sai ya zama akwai asalin tushen bayani game da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakin kad yafa zalika ala ba'din nasi wa ya'lam al-ijma'a fa yastadillu bihi ce amma wani daga cikin malamai tana yiwa bai san wannan asalin hukuncin ba, bai san wannan hadithin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Abin da ya sani shine ijma'i, sai kafa hujja dashi, kama annahu yustadallu bin nassi yustadallu bin nassi man la ya'rifu tilalatan nass, kama idan mutumin da bai san ma'anan wani nassi ba sai kafa hujja dashi. Mutumin da ya kafa hujja da nassi sai da nassin ba abin da yake nufi ba kenan, kama da yake aukuwa so da dama. To haka wani na iya kafa hujja da ijma'i alhalin akwai ma aya ko hadisi da ya tabbatar da magana, amma shi bai san cewa wannan ayar da wannan hadisin suna bada wannan hukuncin ba, ko kuma bai ma san su ba gaba kida. Wa huwa dalilun thanin ma'an nas, sai da shi ijma'in dalili ne na biyu bayan nassin alqur'ani da nassin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kal amsalil madruba fil qur'ani, kamar irin kwatance da alqur'ani yake bugawa darba masalan kaza da sauransu. Wa kadhalika ijma'u dalilun akhar kama yuqal, kamar yadda kuma shi ijma'i dama dalili ne mai zaman kanshi, kamar da yake cewa qad dalla ala dhalika alkitab was sunna wal ijma'. So da dama sai kaji malami yana bayani akan wani abu, sai ya ce akwai dalili a cikin alqur'ani, akwai dalili a cikin sunna, akwai dalili a cikin ijma'i. Kullu min hadhihi al-usuli yadullu ala al-haqqi ma'a talazumiha, wadannan guda ukun alqur'ani da sunna da ijma'i kowannan su yana nuni zuwa ga gaskiya ne guda daya, kuma suna masu lazimtar junan su, suna tafiya kafada da kafada. Fa inna ma dalla alayhi al-ijma'u faqad dalla alayhi al-kitab was sunna, domin duk abin da ijma'i yace ayi zaka tara alqur'ani da sunna sun ce ayi. Wa ma dalla alayhi al-qur'anu fa anar rasuli ukhida, duk abin da kuma aka ce alqur'ani ya ce to ai daga gun annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu alqur'ani. Fal kitabu was sunna kilahuma ma'khudun anhu, kaga alqur'ani da sunna duk su bin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu su. Wala yujadu mas'ala yattafiqu al-ijma'u alaiha illa wa fiha nas, ba za ka kawo wata mas'ala da za a ce wai an samu ijma'i ya hadu akan ta, kuma a ce kwata kwata ba ta da wata madogara a cikin shari'a. Thumma qala, sannan ibn timiya yace a can gaba, wa ala hadha fal masail al-mujma'u alaiha qad takunu ta'ifatan min al-mujtahidina lam ya'rifu fiha nassan faqalu fiha bi ijtihad ar-ra'y al-muwafiq lin-nafs al-muwafiq lin-nafs, ita daga tana iya ga masail na ijtihadi na ijma'i. Wasu malaman sun ba da fatawa akan su ne ba tare da sun tsinkayo cewa akwai nassoshi akai ba, amma kuma sai fatawar ta su ta dace da abin da nassin yake nufi. Lakin kana nassu inda ghairi, amma wasu su suna da nassin. Wa ibn jarir wa ta'ifa yaquluna, ibn jarir da wasu su suna cewa la yanqadu al-ijma'i illa an nassin naqaluhu an ar-rasul, ba a kulla wani ijma'i sai bayan samuwar nassi da aka aiwatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda misali muka yi fatanci a wancan darasin ijma'in da sahabbai suka yi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu ya za a rufe shi ne a nan inda ya rasu, kaga ai an ruwaito musu daga annabi ne ya faɗa haka, sannan suka yi daga baɗin su. Haka ijma'in su akan wato yaƙan ahlur ridda, sai da aka ja musu nassin faɗin cewa umirtu an uqatila an-nasa ta an yashhadu an la ilaha illa Allah, aka fassara nasoshin da abin da ya kamata a fassara su da ire-iren waɗannan nasoshin waɗanda suka zo don nuni zuwa ga wani abu, sai kuma daga baya sai malamai gaba ɗaya su haɗa kan shi. Malam ya ci gaba da cewa la yanqadu al-ijma'a illa ala an-nassin naqaluhu an ar-rasul ma'a qawlihim bi sihhati al-qiyas, tunda suna bada fatawa akan cewa yin qiyasi abu ne da ya inganta, ana yin qiyasi sahihi. Wa na'am la nashtaritu an yakunu kulluhum alimu an-nass fanaqaluhu bil ma'ana kama tunqalu al-akhbar, yace mu ba ma sharɗanta cewa dukkanin su sun fahimci wannan nassin fahimta keke da keke iri daya, amma da suka bo magana ne sai kowa ya bada labari da abinda ma'anar zancen shi ke dauka. Kamar da in an zo bada labari guda daya ne ya faru, amma kowa idan ya zo fada zai fada da lafzza mabambanta, amma ma'anar kwaya daya ce. To ba haka muke cewa ban jibin timiya, lakin istaqra'ana mawarid al-ijma fa wajadnaha kullaha mansusa. Ibn Timiya yace a mun tsaya ne mun yi nazari mun karanci magangar ijma'i, duk inda aka ci ga wani ijma'i sai muka bi sawun maganganun sai muka ga babu wani ijma'i kwaya daya sai da zama ya da wata madogara a cikin nassoshi wa kathiru min al-ulama lam ya'lam an-nass da dama da cikin malami ba su san wannan nassoshin bane wa kad wafaqa al-jama'a amma sai suka dace da al-umma wa kama annahu qad yuhtaju bi qiyasin wa fiha ijma'un lam ya'lamhu fayuwafiq al-ijma' kamar yadda wani na iya ana iya yin hujja da qiyasi sai zama wannan qiyasin da aka yi hujja ya dace da wani ijma'i wanda ya fatawa bai san da ijma'in ba ya fatawa ya fatawa ne da ra'ayinsa amma sai ra'ayin shi sai dace da abin da ijma'in ya go akai alqaidatu thalitha al-ijma'u la yuqaddamu ala al-kitabi aw as-sunnah shi ijma'i ba a gabatar da shi akan nassin al-qur'ani ko nassin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da za a samu wani ijma'i wanda ya saba wa abin da aka sani daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga ayoyin alqur'ani wannan musamman a ijma'i na al-mutaakhirin kenan mutanen da suka zo daga baya 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 suna iya fadin magana suna iya haduwa akan ta su ittifaki akai sai da mata saba wa abin da yake shine karantawa da alqur'ani ya tafi akai ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada abin nan doka akai qala shaykhul islam ibn taymiya ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله ما لما نسكت شواء أي مبي يوم حكومة وقت الشرعة سنة دوغروني أكن إجماع إبا أكن نسيبا يتتواني أفضل أبن دشيني حالا سأبن ديساني يكفلا فإنه لنقص معرفتي بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك سوى دا كارن سنة شكمة القرآني karancin sanin shi game da sunna shi yasa ya buƙatu zuwa ga dogaro da qiyasi da ijma'i wali hada wa hada qaulihim kama fadin su inna akthar al hawadith yahtaju fiha ila al qiyas yuhtaju fiha ila al qiyas li adami dalalati an nusus alayha suna cewa mafi yawan masaloli ana da buƙatuwa zuwa ga qiyasi wajen hukunci akan su saboda karancin nasoshi fa inna ma hada qaulu man la ma'rifata lahu bil kitabi was sunna wadda ta al ahkam wanda kace na faɗa haka cewa ai akwai masailu da yawa za a nemi ayoyi ko hadisi aka fa hujjar su ba za a san ba sai dai ai kiyasi yace to wanda kace ya faɗa haka saboda ilimin da yake da shi na alqur'ani da sunna kankani wal ijma'u lam yakun yahtaju bihi ammatu ai as-sahaba wala yahtajuna ilayhi domin su sahabbai ba su kasance gama garin su da yawan su ba su kasance suna kafa hujja da ijma'i ba ba ma sa bukatar shi duk abin da suke faɗa nasu suke kawo ba saboda ilimin su na da yawa duk abin da za su faɗa sun san ayata ta goyi bayan shi ko hadisi to mu kuma saboda daga baya ilimi yake kadan to mutun sai ya rasa aya ko hadisin da zai goyi bayan wannan magana sai dai ya goyi bayan shi da umumin ka'idoji ko kuma da irin wannan din qiyasi ko ijma'i idhum ahlul ijma' fala ijma'a qabla domin su ne suke yin ijma'i magana ce daga baya ake tarawa ce ta zama ijma'i babu ijma'i gabanin su lakin lamma ja'a at-tabi'una kataba Umar ila Shuraih a zamanin tabi'ai Umar dan Abdul Aziz sai rubuta zuwa ga Shuraih al-Qadi yace iqdi bima fi kitabillah kai alqalanci da abin da ke cikin littafin Allah fa in lam tajid fa bima fi sunnati rasulillah in baka samu ba ka nemi abin da ke cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa lam tajid fa bima qada bihi salihuna qablak idan baka samu ba sai ka nemi hukuncin hukuncin da mutanen kirki gabanin ka suka yi wa fi riwayatin fa bima ajma alaihi an-nas wata riwaya ce mishi da hukunci da abinda mutane sahabbai kenan suka hadu akai wa Umaru qaddama al-kitaba ala sunna thumma sunna kaga ya gabatar da alqur'ani sannan sai ya kawo sunna bai ce a fara da ijma'i وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر شي ما انا da irin wannan magana ibn mas'ud da yake da kaddama alkitaba thumma sunnata thumma alijma' ya gabatar da alqur'ani da sunna sannan ijma'i وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنه ثم بسنه ابي بكر وعمر ibn abbas ya kan bada fatawa da alqur'ani in bai samu bai bada fatawa da hadisi in bai samu bai bada fatawa da aikin Abu Bakar ko Umar wa hadhihi al-atharu thabita عن عمر وابن مسعود وابن عباس waɗannan duka bayanai tabbatattu ne daga waɗannan manyan malamai Umar da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas wa hum min ashari sahabati bil futiya wal qada suna daga cikin sahabbai mafiya shahara wajen fatawa da qada afwan wancan Umar dan Khattab ne nake cewa Umar Abdulaziz afwan walakin yace wa huwa sawab kuma wannan abin da suka yi shine daidai walakin ta'ifata min al mutaakhirin qalu sai dai wasu malamai na baya suna cewa yabda'u al-mujtahid bi an yanzura awwalan fil ijma' fa in wajadahu lam yaltafit ila ghayri farko malami da zai bada fatawa ya fara kallon ijma'i in ya samu abin da yake nema a cikin ijma'i to kare kallo wani abu wa in wajada nassan khalafahu koko in ya samu wani nassi da ya saba wa maganar shi itaqada annahu mansukhun bi nassin lam yablughu sai yace eh wannan nassin ya saba wa ijma'i nan dan haka akwai wani nassi da ya share wannan nassin ko da bai san wancan ba wa qala ba'dhu mal ijma' nasakha wasu masu cewa ijma'i ne ya share shi was sawabu malaiyaci abin da yake daidai dariqatu salaf tafarkin magabata shine mene shine neman hujja farko tukuna a cikin alqur'ani mai girma idan an samu sannan sai a tsallaka zuwa ga neman hujja a cikin wani abu da ma in ba a samu ba amin sai a tsallaka zuwa ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai sunna ta al-khulafa'ur rashidun sannan sai sunna ta sauran sahabbai fatoyin su sannan kuma sai ijma'i din shi yasa kabe da muka sha ambata yana da matukar muhimmanci malami da ke karantawa daga sai abin da aka yi sakaci da shi shine sanin fatawoyi da maganganun magabata shi yasa sai a zo a mas'ala kankanuwa ai ta neman ya ra'ayi da ita duk da tafai da suke bada irin wannan muhimmancin yana daga cikin abin da ya kamata lalle a raya karatun su da nazarin su da bincike a cikin su irin al-musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba al-musannaf na Abdul Razzaq as-Sunan al-Kubra ta Baihaqi da muwadda ta Imam Malik waɗannan tafan musamman da su da sharhohin su kaman abin nan littafin at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asanid al-istizkar da ire-iren su zaka samu da yawa daga cikin mas'aloli akwai fatoyin sahabbai da tabi'ai a ciki da ayyukan su wanda in ka laliba baka samu nassi karara na alqur'ani ko sunna ba ko kuma ka same shi baka san yaya aka aiwatar da shi ba sai ka laliba a cikin waɗannan littafai zaka samu wato gamsuwa akan yadda suka gudanar da waɗannan ainihin wato nusus din zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh